عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أهدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بما يعملون بصير قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوانا نوانا مسلاتي ميتارون البركة منا مكسلما إلين تأدير مسلنتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا قارقوا ديو الله سبحانه وتعالى da ya bamu damar dawowa wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da muhadara wanda muka saba yi duk ƙarshen wata Allah subhanahu wata'ala ya daura mu akan daidai ya sa mu amfana da dukkan abin da muke ji a wannan masallaci dukkanin ƙarshen wata Allah subhanahu wata'ala ya sa dukkanin uwa da ta zo domin niyyar gyara tarbiyyar iyalanta ko kuma niyyar gyara zamantakewar ta rayuwar aure da mu'amala ta yau da gobe da al'ummar duniya baki daya ya sa a dauki guzurin a tafi da shi gida ai amfani da shi gida Allah subhanahu wata'ala ya sa mana shi a cikin mizanil hasanat baki daya bayan da haka ƴan uwa ina ƙara jan hankalin mu ga dukkanin wanda ya san ya zo ya tara guzuri domin zuwa wajen Allah subhanahu wata'ala gamuwa da Allah ƴan uwa ba abun wasa bane ba za ki yi tafiya bulaguro ƙauyenku ko garinku ba sai kin yi niyyar rike guziri domin mi kada ki je yara suna miki oyo ko kuma ana jiran zuwanki a garin kika zo a gaba ki zo da komai ba sai ki ji baki da hanzarin baki kawo guziri ba sai ki ji kin yi nauyi sai ki ji jikinki duk yayi sanyi yar wai na ga zuwa wajen Allah subhanahu wata'ala ki dauki kafa ki tafi lahira babu guziri mi zamu ga yawa Allah subhanahu wata'ala ƴan uwa gamuwa da Allah ba abun wasa bane mu yi kokari mu dage mu jajirce mu rike abin da za mu je mu Allah subhanahu wata'ala ya hada mana da rahamarsa domin mu samu aljanna rayuwar duniyar nan ba komai bane dai idan muka ce za mu yi ta mu tafi a iya abin da muka aikata ne wallahi ƴan uwa ba mu da wata mutunta idan muka zo muka ba ta mu sai mu ga ba mu aiki aikata aikin komai mu a wai aikin da za a ce an fitar shi an dora shi a mizani wanda zai iya kai mu ga tsira sai dai rahama ta Allah subhanahu wata'ala saboda Allah yana yi wa bayinsa rahamarsa domin mi ya sama mana mafita yadda Allah subhanahu wata'ala yake son mu yake kaunar mu yace ya halice mu domin mu bauta masa amma gararin duniya da wata rayuwa sai ya gushar da hankalin mu Allah subhanahu wata'ala yakan sa mala'ikunsa idan muka yi aiki na alkhairi su rubuta mana a daidai lokacin da muka yi wannan aiki. Haka zalika idan muka yi aiki na zunubi, su jinkirta mana tsabar kauna. Allah subhanahu wataala baya so a rubuta mana ladan ai zunubin ma. Sai a jinkirta mana, amma wannan alkhairi ne take yake za a rubuta maka shi, a shigar da maka da shi cikin record naka. Amma wanda sai ya ce a ba mu lokaci, mala'iku kan su rubuta, ko da wala'alla za mu nemi gafarar Ubangiji a lokacin idan muka yi istighfar, sai Allah subhanahu wataala ya ce shikenan ba su ma rubuta ba, to ya zama daidai kenan. A irin ƙauna ta Allah subhanahu wataala tsakanin Ubangiji da abin halittarsa. Yan uwa, ina ƙara jan hankalinmu mu jajirce. Ga wata mai albarka, mai alfarma a gare mu, mu yi ƙoƙari mu fito da ƙarfi da ƙarfanmu, mu miƙa da wumbumi mu samu mafita. Mu yi kokari mu ciyar da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah subhanahu wataala ya azurta mu, koda ko mun kankantarsa. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi sadaka na ƙwararin ɓangaren dibino, mu ko yanzu Allah ya mana arzikin da cin dibino a wajenmu ba wani abu da zai kosar da kai ba, ko muna ganin za mu samu lada. Muna da tarin dukiya, muna da tarin arziki, wasu mu suna da shi, wasu mu ba su da shi. To kada mu zauna ni mu ce ina son yin aikin lada da taimakon da ake tayi kullun na marayu da marasa ƙarfi, amma sai na samu kuɗi. A'a, ajiya kin tanadi turminki wanda zaki ajiye wa yarki mai shekara 12-13, yanka kike cire kalle daya kawo kike ga wannan na bayan shi a jefa a taimakon da za a yi wa marayu, domin mi Allah subhanahu wataala ya bani lada. Amma sai mu kasa komai muka samu mu riga boyewa. Yanzu wasu suna nan suna tarin dukiyar da za su ciyar su shayar. Wannan kungiya ta mai albarka a kullun wayewar gari Ramadan takan ciyar takan shayar al'umma, da masu azumi da marasa ƙarfi da marayu da wanda ma yanayin rayuwa shiga da suda suna yi wa kansu. Haka zalika wannan masallaci ya ishe mu shaida, kuma Allahu shahida cikin nan za a zo a tula kayayyaki da sabo da tsoho ba kowa bane ya tara al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda suke son aikin lada su suke tarewa tarawa. To mu kokari mu jajirce mu kasance a cikin wayannan bayi, domin mu ma mu samu wannan aljanna da ake dandana mana labarin ta, mu rika jin kamar mu tsalle a lokacin mu shiga. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce meke mu yasa mun dan ji wannan jan hankali nawa. Yanzu za mu saurari fadakawa da muke ji kullun a gaban bakin shugabanmu malamar malama Zainab Aminu Haluru. Ubangiji Allah ya saka mata da alkhairi, tace shugaba ta wannan kungiya da mai albarka. Allah ya bata ikon fada mana daidai, mu amfani da daidai, mu tattara mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu. Allah ya saka mana ladan gaki daya. Allah ta'ala ya tara mu a cikin ababen alkhairi har izuwa ƙarshen rayuwarmu. Abinda za mu faɗa daidai, Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan wanda muka kuskure kuma daga gare mu ne. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمده استغفرك واتوب اليك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Muna godiya Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya ba mu ikon dawowa wannan majalisi mai tarin albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon faɗan abin da muka shina na dadai, ya kawar da harcen mu daga faɗin abin da ya kasance akwai kuskure a cikinsa. Kamar yadda kullum muke ƙara bayyana kanmu a matsayin mu na ɗaliban ilimi masu ƙoƙari isar da saƙo zuwa ga wasu yamu, muna fata Allah subhanahu wataala ya sa kuma masu saurara ku su kasance masu ƙoƙarin isar da saƙon da ya zo kunnanku. Allah ta'ala ya ba mu ikon sauke wannan nauyin, domin Annabi alaihi salatu wassalam ya ja hankalin dukkan wani mumini ya isar masa da saƙon abin da ya sani ko da aya ɗaya ne. Allah ya sa muna cikin masu ƙoƙarin cikawa Annabi wannan buƙata da yake da ita ga dukkan mumini. Alhamdulillah, kasancewar Ramadan ne a gabanmu, kuma wannan majalisin ba zai sake dawowa ba har sai cikin Ramadan. Na duba wani abu da yake damun mata, wanda na daɗe idan na ji tambaya a gidan rediyo, a gurare na tafsirai ana tura malaman wasu kalamai da sai kai ta jin takaicin mata shin me yasa ban fita mun tafi islamiya akwai abin da idan ma kana da damuwa da shi to wannan irin tambaya ta lokaci ɗayan ba ta biyan bukata kamar yanda na san yanzu wannan zaman da zan yi ma ba wai ya biya bukatar fahimtar bane amma ina so na zo kalawa mata abun a ransu su ji ya za a yi su nemi sani a kai a dukkan mata daga kan ƴaƴa iyaye har kakanni ba mu girma ilimi a wannan bangaren ba domin in kai kin wuce ƴaƴanki da jikanunki akwai haƙƙi nake sanar musu abin da yake tare da ke na ilimi a wannan bangaren kasancewar mu mata mu ne ya kamata a sami ilimi da ya shafi matantakar mu a hannunmu abun kunya ne mu dinga fitar da wasu tambayoyi alhali kina da uwa kina da kaka kuma dukkan uwa da kakan ta tashi ta samu kanta a wannan yanayi saboda haka tana da ilimi akan abin da ta shina na dade ina cewa a bukatata so nake naga duk abin da ya shafi matsala ta jini mata su suke maganin ta domin me kin karanta a littafi an sanar miki abin da aka sanar sai kuma kika ganshi a zahiri me yake kasancewa dake abin da ya kasance dake kika tambayi yar uwarki ita ma haka ya kasance da ita to ashe shi ne shari'ar ita ce ya kamata ya cancanta kuna daura a masaniyar junan ku akan ta sabanin malaman mu maza iya karantawar su kai bisu san shi a zahiri ya yake ba ƴan uwa mata mu ne ya kamata mu dinga ba da fatawa akan matsaloli na jini dukkan Ramadan din duniya zai wahala ki saurari wani mai tafsir yayi ya gama bai kawo fatawar wata ƴar uwa akan zancen matsalar jini ta haila ko na istihada ba ƴan uwa mata ya kamata a ce mun girmi wannan tambayar saboda dukkan mu an haife mu ne cikin musulunci are ne mu cikin musulunci to ashe daman ya kamata a ce muna da ilimi akan haka Allah subhanahu wataala ya taimake mu mu samu abin da muke bukata na daga wayewa a wannan bangaren da farko zan fara magana akan jini na haila wanda jini na haila shi yake rikidewa ya dawo jini na istihada kamar yanda wasu sahabban annabi mata suka yi tafatawa a kansa ya nuna mana shi hailan shi ne yake dawa istihada idan jinya ta shigo masa to amma da farko muna so mu san menene hailar kwata-kwata mecece haila me Allah subhanahu wataala ya ba mu labari game da haila bari mu ba wa ƴar uwa ta ja mana aya da Allah subhanahu wataala ya mana jawabi akan haila wais'alunaka
بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
الله سبحانه وتعالى yana gaya annabi alaihi salatu wassalam fatawa game da haida domin kamar yanda na faɗa sahabban annabi mata sun yi ta tambayoyi game da haila kowa ta zo ta faɗi irin nata matsala game da haila sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya su kutum dan ya warwarewa mata su gane mecece haila kuma me ya cancanci mai haila ta kasance tana yi ko ta fahimta Allah ta'ala ya ce wais'alunaka 'anil mahid suna tambayanka game da haida shi jinin haila menene shi Allah ta'ala ya ce kul ka ce musu huwa adha shi wata kamar a ce abin kyankyani ne ko wata abu ne da yake kamar cuta gare mu amma me wasu malaman suka ce sanadi ne na wanke wasu cututtukan kuma yace fa atazulun nisaa fil mahid, tunda suna cikin halin dauda kamar yanda Bahaushe yake cewa ko wata datti ne, wata dauda ne, gashi nan dai kala-kala ana ambata masa suna wanda yake nuna ba abu ne da yake da tsafta ba, ko ba abu ne da yake da tsarki ba. To tunda suna cikin irin wannan yanayin, Allah subhanahu wataala yace anisanci matattaki a wannan lokuta, ma'ana a bangaren auratayya kenan. Fa atazulun nisaa fil mahid, sai ce wala taqrabuhunna hatta yadhur, kada a kusance su har sai sun yi tsarki, ma'ana mata masu aure za su barranta da mu'amala da mazaje har sai sun yi tsarki. Wannan shine shari'a game da haka. Fa idan taqhar, idan suka samu tsarki, Allah ta'ala ya ce fa atuhunna min haythu amarakumullah, to ku zo muku, amma me ba sabanin yanda Allah ta'ala ya muku umarni ba, dadai da abin da shari'a ta amince a zo musu. Ma'ana wannan gurin ina da bayanai mai yawa akan sa. Iyaye mata, muna da wani abu wanda zai baka mamaki, sai ka samu muna daukan kunya tana hana mu sauke wasu nauyuka da Allah subhanahu wataala ya dora mana. Abin da yasa nace zan yi jawabi mai yawa a gurin, wajibi ne a gare ki uwa, wajibi ne a gare ki kaka da kike goyo, ki sanar wa yarinya karama da bata san menene haila ba, menene zamantakewar aure ba, a lokacin da hakan ya wajaba a gaya mata shi. An samu daga yaranmu wanda abin takaicin shine labarin bai isan magabatanta ba har sai tana gab da ya zame mata sanadin rasuwarta. Abin alfahari ne ki goya yarinya bata san wani da namiji ba, bata san ma menene mu'amala ba, saboda tarbiyyar da kika bata da kula da tsaro. Amma kuma abin takaici ne hatta kai zaki aurar da ita, baki kuma zaunar da ita kin bata ilimi akan zamantakewar aure ba. Wannan yarinya da nake so ne magana akan ta, yarinya ce da ta tashi a gidan tarbiyya, ta kuma zauna a cikin tsarin shari'a kamar yanda aka dora ta a gidansu. Kenan za mu sa ta a cikin irin ƴaƴayen da Annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan kika goye irin su guda biyu ya miki alƙawarin aljanna, baki batta ta bata rayuwarta a waje ba, ta kai girman ta daki inji yanda Bahaushe yake faɗa ko. To amma kash, lokacin da ta tashi aure ba a nuna mata akwai wata rayuwa da za ta samu kanta a gidan mijinta ba. Ga yanda take kasancewa, ga yanda Allah subhanahu wataala ya ce kamar yanda ya ambata mana min haythu amarakum, ko to yarinyar nan bata san wannan ba, sai aka yi rashin sa'a. Nan ma matsalar mu ta mata kashi na biyu kenan, har kin san kin goya yarinya mai tsafta irin wannan, mai ingancin tarbiyya irin wannan, ya kamata ki san irin mijin da zaki aura mata. Sai aka yi rashin sa'a, aka daura mata aure da mijin da fasiki ne. Gashi dai matarsa ce, amma ba nufin ta yake da ya sadu da ita yanda Allah subhanahu wataala ya masa umarni ba. Daman lalatacce ne, maza ne masu aikin irin homo din nan, sai ya nuna mata wannan shine damar da aka bashi yayi mu'amala da ita, ita kuma bata sani ba. Kuma daman kin nuna mata kunyar da tafi karfin ta iya fitowa ta yi jawabi akan komai. Allah ta'ala ya ce baya jin kunya game da abin da yake shari'a ce. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce madalla da matan Madina, wa'inda kunya ba ta hana su yin fatawa akan abin da ba su sani ba. Kamar yanda nace akan haila, hadisan suna da yawa yanda mata suka dinga bujirowa Annabi tambayoyi akan istihada haka, ba su yi hakuri sun bar shi a ciki saboda kunya ba. Kun ga dai malamin namiji ne, basarake mai ilimi, mai shugabancin jagorancin kowa da kowa, amma baka jin kunya ka zo gabansa ka ce ranka ya dade, gashi abin da nake samun kaina a ciki. Haka matan sahabbai suka yi ta yin wannan gwagwarmayar. Abin takaicin, wannan yarinyar bata san haka ba, yayi dinga lalata da ita ta bangaren fasikanci. har sai da takai ta kamu da larura da jinya da ake samu na sanadin wannan aiki na homo din. Yarinya har sai da ta fada zubar da tsutsa a jikinta tukunna ta san cewa wannan larura ta same ta. Bayan an je asibiti, me yake samun ta? Tace ita babu. Akwai wani abu daban sabanin abin, tace ita babu saboda ya dora ta a kayin ai kawai sunna yake da ita kamar yanda kowa yake. Aka yi ta boye wannan kusakuran har sai da yarinyar ciwo ya ci jikinta ya zame mata sanadin rayuwarta. Da Allah uwa tana da laifi anan ko bata da shi. Ki zama sanadin salwantar rayuwar yarki. Gashi kuma uwar mun mata shaida kyakkyawar uwa ce ingantacciya ta bada tarbiyyar da ake so. To mu gane yanda muka dora su akan tarbiyyar bin Allah subhanahu wa ta'ala da tsare kansu a lokacin da Allah ta'ala ya yi musu umarnin su tsara, haka kuma za ki zauna ki bata ilimi ga mu'amalar da yanzu za ta riske ta ta gidan mijinta. In baki da wadataccen ilimi, ki nemi kanwarki ko yarki ko ita yatta da kika san tana da ilimin da za ta wayar mata da kai domin kar ta jefa kanta ga irin mazaje fasikai. Indai har namiji zai sa kudin sa ya auri mace, amma a zuciyarsa daman ya san me yake nufi da ita don yayi fasikanci da ita, kika zama ke ce uwar da kika aminta da shi, to a nan ma kina da laifi. Sannan kuma ga jahilci da kika bar yarki a ciki wanda bata san me zai same ta a gidanta ba. Saboda haka iyaye mata, mu gane koyar wannan dole ce wajibi ce akan mu. Yaro ba komai ne sai ya je aji yake shinan sa ba. Annabi ya ce mana al-ummu madrasatul ula, ita uwa ita ce makaranta ta farko game da ƴaƴanta. Saboda haka ya zama akwai abubuwan da ke kika dora ƴaƴanki a kai za ki ji suna alfahari da shi ko bayan girma. Dukkan malaman mun nan na sunna za ku ji suna bada labarin yanda suka sami mafi akasarin ilimin su na farko daga iyayensu. Dan Allah dukan mu zama malama ga yaranmu tun daga kuruciyarsu har zuwa girman su. Ki dinga bibiyar rayuwar yarki har tana gidan miji, me yake faruwa da ita? Wannan kenan kaman yanda na gaya muku na fada da bayanin, domin mu sani akwai haƙoƙi a kanmu da bayan mun aurar din ma mu ne sanadinsa, matuƙar ba mu yi shi abin da a lokacin da ya kamata ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Anan ma mata muna wani sakaci. Malama suka ce wannan jawabin Allah ya ce mana Allah yana son tsarkaka kuma masu tuba. Tunda ayar da ta dauko magana da farko zancen kazanta ne, da farko zancen abarranta da ita ne, da farko zancen an sauke wasu haƙoƙi da da aka dora mata ne, sallah, azumi, dawafi da sauransu duk in kina haila aka sauke miki. Amma Allah bai bar ayan ba, sai ya ce miki yana son masu tsarki, yana son masu tuba. Malama suka ce sai mu aiki da hankalinmu a gunna. An ce bana kar mu yi sallah a wa'innan kwanakin, shikenan sai shedan ya nuna miki ke yanzu ai baki da wani aiki da zai hada ki da ubangijinki. Sharadi ne ga mai haila ta zama tafi kowa yawan istighfari. Saboda me? Allah ya ce yana son masu tuba. Ke kuma yanzu tunda an ce ba za ki yi sallah ba, ba za ki yi kaza da kaza ba, to me zan yi yanzu na samu kusanci da ubangiji? To ga nan amsar: yawan istighfari, yawan tasbihi, ki yi ta ambaton ubangijinki. Domin barin sallah ba shine yana nufin ki barranta da ubangijinki ba. Baki sani ba wala Allah a cikin wa'innan kwanakin Allah zai dauki ranki, kuma sai ke da littafin yayi sako-sako. Ai tunda na san bana sallah, ai to yanzu ne ma kenan nake neman wasu abubuwa da zan yi in samu wani bonus na lada, domin na cike gurbin wa'innan ibadun da aka yi maka tankiyar karka yi su. So mata muna sakaci daga baka sallan, sai ka je ka ai wani free kake, kana wata rayuwa ce wanda kawai ba nauyin komai a kanki. A'a, 'yar uwa, ki yawaita istighfari, ki yawaita neman duka kalmomi da zasu kusantar da ke ga Allah subhanahu wata'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan kuma maluma suka ce mata muna da sakaci, rashin mai da hankali da yin tsarki a lokacin da tsarkin ya same ki. Wata bayan ta yi wanka yanzu ta fito, sai jininta ya ɗauke, kenan ta san cewa zuwa azhar sallah tana kanta. Amma yanzu daga ta koma gida mai cancance ta, sai ta yi wanka ta samu sallar azhar. Mafi akasarinmu muna jin nauyin yin wanka da ya same mu bayan mun yi wanka da muka saba na al'ada. Ɗauke miki ya gab da sallar magariba, sai ki ji ba a sannan kike so ki yi wanka ba, ba za ki yi ƙoƙari ki sallar magariban nan a yi ta da ke kamar yadda kika fahimta ya ɗauke miki ba. Kai maluma fa suka ce idan mace tana irin wannan jinin, kamata ya yi duk lokacin sallah daga an yi kiran sallah ta je ta duba kanta, shin ta samu tsarki? In kin tabbatar biki san tsarki ba, tukunna kika san wannan sallar baki tare da masu yinta. Amma sai ka ji kawai sakaka miki, wata ma kawai tana la'akari da ai kwanakin da ta shina ne, ko da ta ga kuma ya ɗauke ɗin, ai ba ta cika kwanakinta ba. So wannan rashin mai da hankali akan yin tsarkin, Allah yake mana tunani ya tuna mana cewa shi fa yana son masu tsarki. Ki yi maza-maza daga Allah ya tsarkake ki, ki tsarkake kanki. Wasu maluman kuma suka ce a'a, ai tabbatar mana cewa yana son masu tsarki, yana nufin ne daga kin rabu da wannan larura ta jini, to ki yi tsarki kafin ki koma zuwa ga mijinki. Domin wata za ta samu bayan sallar isha jinin ya ɗauke mata. Kamar abin da na faɗa na taurin kanmu na yin wanka akan lokaci, ba ta yi wankan ba, amma kuma tana tunanin ai ba ta da matsala yanzu, tana iya saduwa da mai gidanta. Ba daidai ba ne, ba ki dawo masa kamar yadda aka ce ki dawo ba har sai kin samu tsarki. Gashi dai mun shina, idan lokacin sallah yayi ba ki samu ruwa ba ko wani dalili ba makamancin haka, in dai jinin ya ɗauke an yarda mu yi taimama mai sallah ko? To ba a yadda ki yi taimama ki je ga mijinki ba. So irin wa'innan ilmummukan da suke cikin mu'amalar haila, dole ne uwa da kaka su wayar da kayan yaransu a kayansa, wajibi ne a kanki. So wannan kenan shi ne jinin haila. Shin jinin hailan nan wani saƙo yake kai wa mata? Masana suka ce jinin haila yana kai saƙonni ga mata kashi biyu ne. Ga wacce bata taɓa yin haila ba, daga ran da jini ya zo mata, yana nuna mata ita ma yau ta zama mace kamar kowace mata, mai cikakkiyar lafiya kuma balagaggiya. Sannan daga wannan lokacin ta gane ita ma ta kai shekarun da za ta iya ɗaukan ciki, ko da a shekara tara ne Allah ya jarrabe ta da haila. Shekara 13, shekara 15, wannan ya danganta, wasu maluman suka ce da ahalin gidansu, domin haila tana kamanceceniya da gado. Mafi akasari idan uwa tana yin kwana 5 da haila, to za ki samu ƴarta ma kwana 5 take yi. Idan kina yin 4, ƴar ma haka take yi, sai ƴan kaɗan wanda ba a rasa ba, amma dai mafi akasari ana duba ahalin gidansu ne. To wannan saƙo na farko da yake kawa kenan. Ga sababbiya kuma saƙo na biyu da yake kawa, yana tabbatar miki cikan lafiyarki da cewa mahaifarki ba ta ajiye da komai. To wajibcin akan uwa mata shine a lokacin da jini ya zo sabuwar yarinya da bata san menene haila ba, ke din a matsayinki na uwa ya zama kina da ilimin fahimtar ƴaƴayenki. Yaran wasu ba za su baki labari ba har sai sun tafi makaranta su gaya wa ƙawayensu. Kullum yanzu faɗin da muke, me yasa uwa bata zama ƙawar ƴarta ba? Me yasa uwa bata zama ƴarta ba? Me yasa uwa bata zama abokiyar mu'amalar ƴarta ba? An daina barranta da yara ki bar su da tunanin ƙawaye, ki ja ta a kusa don ki dinga shinan halin da take ciki kafin kowa ya gane ta yi wannan bakon ya zama ke kika fara ganewa sai ki bata ilimi akan sa a lokacin bata ilimin nan zaki zaunar da ita abu na farko da zaki fara bayyana mata ki kama zuciyarta shine ki nuna mata cewa shi wannan jinin yana nuna miki yau Allah subhanahu wataala ya bude miki littafi da za a rubuta miki lada da zunubi kuma abin takaitin shine a yau ne za a fara rubuta miki lada gashi kuma in Allah ya ga dama gobe kina iya mutuwa yanzu me ya kamata ki kinga kina korar da ita ta zama ta zabura da yin ibada fiye da tunaninta saboda me yi mata kwatance da yanzu ni shekara ta kaza a duniya duk da ban da yakinin ayyukana na san an dade ana rubuta min lada ke kuma yau kika fara daga yau ne za a fara rubuta miki lada so kar ki dinga tunanin cewa kamar yanda muke ce sallar walaha ta tsofi ko a'a to yanzu ki gane ke ne ya kamata ki fini neman lada domin ke yanzu littafin ki sabo ne babu nauyi a tare da shi kuma ina tsorace miki ban san da zaki mutu ba lalle ki zama jajirtacciya a wajen ibada ki ninka aikin ki fiye da abin da kike yi kada ki sakaci da kaza kada ki sakaci da kaza ki korar da ita kwadaituwa akan yin ibada ki nuna mata yin ibada da zata yi nan shine mafita a tare da ita kuma ki kara jinjina mata ba ni kadai ba annabi alaihi salatu wassalam da kansa yana cewa yana tausayawa mutuwar matasa ba komai ake nufi anan ba matasa su ne a lokacin ba su samu nutsuwa sun yi aiki da yawa a littafin su ba burata ne a ran su wanda ba su kai ga gati ba Allah zai iya daukar su sun yi sabon littafi su kuma sannan kansu ya bude sannan suke son kida sannan suke son waka sannan suke son duk wani ashararanci yaro da ya maida hankali akan sallah sai san da ya zama ya taso yayi sabon littafin nan sai kaga sannan ne ma sallah take bashi wahala hakkinki ne ki tuna masa cewa littafin nan ana iya rufe shi a dan da ya mutu kuma babu mai bude shi tunda baka ajiye komai na aikin alkhairi da zai bibiye ka ba ki ta mishi barazana da haka zai bashi kwadayin wajen tafiya aikata aikin alkhairi ki tusa mata yin ibada sosai a ranta da kwadaitar da ita samun lada dai mata barazana da cewa mutuwa tana iya samun ta yau ko gobe a wannan bangaren kenan kin ja mata Allah kusa da ita sannan nabi sai ki ja mata hankali akan me kama mutuncin kanta kin ga da yanzu ke ma mutunci ke ma kin girma abubuwan da kike yi ba a san kina yi ba yanzu duk abin da kika zai bayyana a fili kada ki kasance mai mu'amalar banza mai surutan banza mai mu'amala da yaran banza kada ki kasance ki yi kaza duk lokacin da kika sake wani abu kala kaza da kaza ya same ki ga sakamakon da zai biyo baya kada ki ji tsoron gaya mata wa'innan kalmomin in ba ki gaya mata ba kawai za su gaya mata kuma idan ke kika gaya mata za ta kama shi a babin ilimi ne idan kawaye ne suka gaya mata za su kama shi ne a babin shedanci mafi akasari kar mu ce yaran mu suna zuwa makaranta wannan ilimin sun same shi malaman makaranta saboda abun kunyan mu na mata har yanzu fikihun ma mazan ne suke rike da shi wani malamin yana jin nauyin bayane mai yawa domin kar yaran su masa mummunar fahimta idan ma malami mai budadden baki ne ya faye yin bayani sai ka ji yaran suna ce kai malam wani wallahi iskanci ne da shi saboda ba su gane me yake dora su akai ba har yanzu ina jin takaicin a ce fiqhun islamiyoyin mu yana hannun maluma maza me muke yi ba za mu koya da kanmu mu koyar da kanmu ba idan mace ce take koyar da fiqhu ilimin da za ta ba wa yara sakon ya je yanda ake so wallahi ya fi malami namiji amma har yanzu kin noke na noke mun kasa isar da wannan sakon shi sa yaran mu suke fadawa fitintunu da hatsari daban-daban ai yarinya da dazu na ba da labarin ta samu matsala ta miji mai lalata da ita ko ai daga jin tarbiyyar ta yanda ta kama mutuncin ta har zuwa ga aure ba ta ma sanya ake mu'amalar aure ba ya nuna cewa makarantiya ce ta san me take yi iyayenta sun san me take yi amma daga gidansu har makarantar ba ta fahimci ya ake mu'amalar aure ba haƙƙi ne gare ki uwa sai kin buɗa mata wannan sirrin sannan sai ki gaya mata abubuwan da aka haramta. Ba za ki salla ba, lokacin azumi ne ba za ki azumi ba, in kin daura kudurar niyya ne ba a yin dawafi. Wasu maluman a baya da dama, duk wanda ya karanta ahlari zai san an ce ba a karanta alkur'ani, ana nisanta sakar ma a taba shi karami. Amma wasu malumai suka fitar da hadisin da suka ce a'a, an yi rangwame ga mata makarantiya, ba a ce ki bar karatun qur'ani ba. Misali, kina zuwa islamiya a miki dore shafi ɗaya, idan Allah ya jarabe ki kai mai doguwar haida ne wata kwana tara take yi, kwana taran nan miki duba abin da aka dora miki ba, shin zai ci gaba da dorewa ki shiga cikin ajin ku? Kullun karatun zai dinga gaba da baya kenan. Maluma suka ce a matsayinki na ɗaliba ki ci gaba da karatunki. A ke maluma ce a matsayinki na maluma ci gaba da karatunki. To ku dama idan baki fito cikin wayannan guda biyun ba, ai dama karatun ba yake ke ba kenan. To masu yi su ci gaba da kayan su. So wayannan abubuwan dole ne ki zauna ki gaya wa yarinya a lokacin ta samu kanta a halin haila, matsayinta na baƙuwa. Sannan kuma a wannan lokacin zaki nuna mata bayan haila akwai istihada. Ta gane haila, ta gane istihada, koda zai zo mata da larura, domin yanzu lokaci ya zamo wani iri. Yaran sabon fara haila ma sai su fara da istihada, saboda me? Infection da yawa a jikin mata. Kina da shi, ita ma ta gada. Sai ki ga randa ta fara hailar, ya kamata kai kin san kwana uku kike yi, ki fara harsashen ita ma ko nan da kwana uku ta daina. A'a, yarinya ta fara kwana bakwai har goma in ta kama har sha wani abu. To ke uwa kanki ma biki gane bambancin jinin haila da na istihada, barantana ki bambance mata. Wannan ilimin yana gurin mu mata. Shekara kaza kika yi kina jinin nan, wani kala kike kallon sa? Abin da yasa nake cewa mu dinga siffantuwa da shi, tunda mu ai muna yi mun san yanda yake. Maluman mu maza sun karanta ne a hadisin Annabi alaihi salatu wassalam kamar yanda yake faɗa. Akwai hadisin da Annabi yake gaya ɗaya daga cikin masu fatawa a ɓangaren jini, yace mata shi wani jini ne wanda dama sananne ne, kuma kalarsa baƙi ne. Idan kika ga mai wannan kalar, to ki kame da barin sallah da azumi. Amma in kika ga sabanin wannan, to ki koma ki je ki ci gaba da sallah, ki ci gaba da sauran ibadunki. Kenan sai mu gane jinin haila kalarsa baƙi ne ko? To sai ki bata labarin ga kalarsa. Daga lokacin da kika ga kalar ta canja ba haka bane, ki mun magana sai mu fahimta menene matsalar. Daga lokacin da kika fahimci kwanakin sun ba da tazara, yi ƙoƙari ta nuna miki kalar jinin da take zubarwa. Domin yanzu ba sai daga baya ake ɗaukar matsalar istihada ba, tun daga farkon fari. Wata yarinyar idan ta fara jinin yau, wannan watan ko, to sai ce wata biyar ba ta ƙara yi ba. In kika san uwa mai kidimamman kai sai ta ce miki, na shiga uku, ni fa wancan na fara zarginta, kinji, sai su shiga damuwa. Wale yanzu kowa ya shina yaran suna ɗauke da infection saboda matsalar makaranta. Banɗakin wancan tana da shi ta tsuguna ta ajiye shi kenan, shi kuma infection kamar yadda masu ilimi a kansa suka ce mana, ƙwayar sinadarinsa ba ta narkewa da wuri, ana saurin ɗaukarsa. Su kuma su ɗebo masu kawo cikin gida, su ma yaran cikin gidan su ma sun samu. So mafi akasarin yaranmu ƙananan sai su miki tafatawa a kan damuwa irin mai kama da infection. So ki bata ilimi a kan cewa ga yanayinsa, har yanayin fitarsa. Maluma sun gaya mana shi yana da ɗumi, maluma sun gaya mana shi yana bibiyar jikinmu, fitarsa yana da ɗumi da dai sauransu. Kin shina na shina, ki gaya mata haka yake. In ya canja to ba shi bane, ki gaya mu. Domin lokacin da aka fara neman magani akan lokaci, shi ne ake tunanin za a samu sauƙin al'amar. In aka yi sakaci ya zama jiki, to ba za a san maganinsa da sauƙi ba. Yana daga cikin abu mai wahalar warkewa wannan jinya ta infection ɗin. So wajibi ne a gare ki uwa ko kaka da kike riƙe da yarinya, ki bata wannan ilimin. Kuma ba ma iya bayarwa, sai ka ce kana jin nauyi. In har mace mai cikakken shekaru da ilimi za ta rufe kanta ta je gurin Annabi ta nemi fatawa akan wannan ilimin, ke uwa da kike zaune ki kwanta da ita, ki tashi da ita, ki ce kina jin kunya, ta kan gaya mata gaskiya? yanzu wata yarinya da ɗazu nace rashin shina yayi mata sanadin mutuwa gaba ɗayanta, ta je an yi lalata da ita a matsayin ta namiji, ba wai shaidan ce take a gari ba, ta kama kanta har ta kai ga bata san aure ba, sai da aka zo zancen lalata ta da mijinta ya tukunna, aka san cewa bata ma san komai ba. Kuna nufin ranar alkiyama Allah ba zai tuhumi uwar ba? Ita kan aita mutu bata ma fahimci me aka mata ba har mutuwar ta ko? To wallahi uwar tana da laifi a gurin Allah, ita ta yi sanadin salwantar rayuwarta. Duk da dama kwanakinta kenan kamar yadda muka shina, amma kowane rai yana da sanadin fitarsa. Kada ki zama sanadin rayuwar ɗanki, kada ki zama sanadin rayuwar ƴarki. To idan muka ce bari mu taɓa istihada, yanzu dai a kwatance a mu'amalance mun kwamanta yadda siffar jinin yake da kuma me yake hanawa, kuma na ce muku wannan majalisin ba koyarwa yake ba, zaburar da jama'a suke zuwa ga koyarwa. Sai ki je ki buɗe littafinki da kika karanta ahadari na farkon nan, ilimin yana cikinsa. Kawai mun karanta shi da karatun Islamiya ana rera waka shi kenan, an wuce gurin. Kin rufe, ke ma biki fahimci abin da aka ce baranta naki koyar. To ki koma ki nemi ilimi a kayan abin da duk ya miki nauyi a ɓangaren wannan al'amarin, dan abin kunya ne ƴarki ta yi rubutu masallacin da take zuwa karatu na anguwarsu ta miƙa fatawar, inda za a gano ƴarki ce ko jikarki ne, wallahi ni sai in ce kin ji kunya. Me kike biki bata wannan ilimin a cikin gida ba? Wata daga cikin sahabban mata ta ce wa annabi, inni imra'atun istihadatun afa ada issala. Wani hadisin ma har ya maimaita cewa ta ce walam aqhur, bata taɓa tsarkaka, ita kullum tana cikin jini ne, shin na bar sallah ne ya rasulullah? Annabi ya ce mata a'a. Idan mace za ta ce akwai wanda kawai ita gaba ɗaya rayuwarta ta tattara a cikin jinin haila, wanda shi bai ce istihada a yanzu, ta ce inni imra'atun istihadatu, saboda yawan zamanta cikin hailan dimin wada'imin ta kira kanta da cewa istihadatu, anan kalmar ta samu istihada. Sai ta tambaya annabi, barin sallah za ta yi koko ya za ta yi? Annabi ya ce mata a'a, ai ba za ki bar sallah ba, saboda kasancewar kullum kina cikin jini ne. Annabi sai ya kwatanta mata nata ilimin, in ke ma kin samu kanki a irin wannan yanayin hakan zaki, yace ki kame kwana 6 zuwa 7 a cikin wata, sune kwanakin da baki a sallah, sauran kwanakin ki ci gaba da sallarki, ki ci gaba da azuminki, ki ci gaba da dukkan wani abin da aka hana mai haila. Kenan iya annabi yana mana harsashin jinin mata mafi yawansa kwana 6 kwana 7 ko? Ɗaɗɗayan mu akan samu wanda suka tafi tara har zuwa abin da ya haka, ɗaɗɗayan mu kuma ƙasa da haka, amma mafi akasarin mata sun fi yawa a wa'innan kwanakin 5, 6, 7. So idan ke irin naki haidar istihadar ba ta ɗaukewa kwata-kwata ne, to kawai za ki saita wasu kwanaki ne ki cire su, ki ci gaba da zamantakewarki da mu'amalarki da ibadunki, kuma ki dawo da shi normal. To game da yaran dai da nake cewa ba ma ba su ilimin, sabin amare sabin matan ɗaki ko? Wata dama bata fahimci hailar tata ba, bata fahimci istihadar tata ba, wala Allah bata fi ɗan lokaci da fara hailar ba, sai aka yi aure. Ɗazu na gaya mana infection yana janyo yara su yi watanni ba sa jini ko? Da ta je ta gidanta wala Allah wata 1, wata 2 bata ga jini ba, dama ta san ta taɓa yi a gida, za ta yi wata 3 bata jini, sai ya dawo kayansa, so bata ɗauka wata matsala ta same ta ba. Ita bata shina ba, ashe ciki ne yanzu da ita. Baki shina ba, bata shina ba. A iya samun 2, wata 3 duka annabi ya gaya mana ai cikin bai zama rayayye ba har sai ya je 4 ko? Daga sannan ne za a busa masa rayi, daga sannan ne za a bashi littafi, daga sannan ne za a masa kaza da kaza, wanda hadisi na 4 ya gaya mana, wanda bamu da lokacin da za mu karanta, kowa ya karanta hadisin Ibn Mas'ud zai samu wannan cikakken yanda halitta take. Na ce wannan majalisin zaburar da mata nake so yayi, kowa ta je ta nemo ilimin. Kin karanta na karanta, littattafa guda 2 nan da mata muna research din shi, wallahi da ba ilimin abin da yafi karfin ki. 40 hadis, ki koma ki nemo a hadari. duk abin da zaki a sauran zaki ji daman kin taba jinsa a wancan littafin kuma su ne fatawarsu ba ta canjawa in an je an zagayo sai ki ji an dawo dai nasin dai an masa system yayi daidai to tunda yanzu wa'ancan watannin ba su zo yayi rai ba ita kanta bata ma san ciki ne da ita ba ashe ciki ne da ita kuma accidentally sai tai bari ita ta dau jini ya dawo kawai sai ta ga ya tafi wasu kwanakin da bata fahimce shi ba kin ga yanzu ke kanki tunda baki bata ilimi a farko ba bata san jinin haila bane bata san na istihada bane bata san na bari bane domin jinin bari kasa da wata hudu ba a ce masa jinin biki na mama ta mu gane duk wata tai bari kasa da wata hudu baya dauke sharuddika da aka sani na wacce ta haifu yake daukewa misali idan kin san da cikin wata 1 wata 2 wata 3 kafin 4 a cikin wayanan watannin sai tsautsayin aure ya same ki aurenki sai ya mutu ko sai mijinki sai ya mutu ai an san kina da ciki wata 2 ko 3 ko ana miki tsammanin ke yanzu sai ran da kika aifu tukunna kika yi ta kaba ko kuma sai kika samu gamsuwa da cewa zikin me suna abun tinyi idda to sai kika yi bari a wayannan watannin farkon malama suka ce yanzu kin zubar da waccan layin sai ki jini uku kaman kowace mace ke ba aifuwa kika yi ba ai hukuncin cewa akai wacce ta aifu ta cika iddarta ke kuma bararwa kika yi dan hakan nan wata ce barin kasa da wata hudu ba jinin biki ne a tare da ita ba jinin jinya ne a tare da ita sallah tana kanta azumi yana kanta komai na ibada yana kanki jinin ya ga dama ya dauke a yau baki da matsala da shi in ya ga dama yayi kwana 40 yayi kwana 10 yayi kwana duk abin da yayi ma kina nan kina cikin sallar ki da azumin ki mata da dama ba mu san wannan ba fa kawai ta ce la ai ta ai bari shikenan ke ma sai ki bar sallah ke ma irin sauran mata matukar bai yi rai ba bari sunansa bari shi kuma wancan ana sa shi a babin wa'anda suka aifu in ya kai wata 5 da motsinsa da ransa kika rasa shi to hukuncin idan kina idda ne idan ki ta kare idan kina ta kaba ne ta kaba ta kare mata wannan ilimi ne da ya kamata a ce a gunsa za a dinga samu a dinga samun sa a gurinmu mafi akasarin mu mun yi sakaci da wannan bangaren kuma abin takaici ne mu bari maza suna ba mu fatawa a wannan layin kin ga yanda kika yi shi jiya kin ga yanda kika yi shi wancan karin ki a to ai yanzu ke ma mai bada darasi ne akan sa duk malamin da zai bada labarin kalar istihada zai fade shi amma ke da kike yi zaki ce yana iya canjawa ya koma kala kaza domin istihada kala kala ne akwai istihada asali wanda larura ce daga Allah subhanahu wata'ala kuma ana gadanta akwai istihada da jinnu suke sakawa mata kamar yadda annabi ya gaya wata sahabiyar daga cikin su yace mata wata tunkuda ce daga shedan kenan akwai wanda shedan ne suke sakawa akwai wanda iyaye mata mun shina kin shina na shina akwai jini da ake yi shi kuma na sanmu ne a yanzu kuma mafi akasarin matan mu suna yin jinin ne na matsalar family planning kowa da dalilin nasa kuma dalilin ki shine maganin ki idan kika tafi yau gurin mai magani kin saka wani mataki na family planning a jikin ki kuma shi wannan maganin da yake ta baki na aljanu ne wallahi ba zai taba yi miki ba idan kuma alaman naki na aljanin ne ko na samu ne kin tafi asibiti kina ta complain suna ta daura ki akan magani ba zai miki ba saboda su ilimin su mafi akasari akan wanda suka shina yafi faruwa na matsalar family planning sai kuma idan mahaifar tana da wata larura za su yi ta gwaje-gwaje duk wanda ta je da matsalar jini za ki ga suna ɗauke-ɗauken hoto suna saka ka scanning da sauransu saboda me su gano menene matsalar mahaifarki to wata ba za a ga matsalar komai ba tunda dama na sharri ne so dole ne ki yi ilimi a wannan bangaren mace dole ki yi ilimi a wannan bangaren domin ki bada mafita a ƴaƴanki, kada ki bar rayuwarsu ta shiga cikin matsala, kuma kina da laifi a gurin Allah Ta'ala. Kamar yadda nace, wannan majalisin kamar ina so ya zaburo da mata ne. Mun yi bacci a wannan layin, mun yi sakaci a wannan layin, muna ɗora kanmu cewa wai muna jin nauyin wani abu. Wallahi Allah Ta'ala zai tambaye ki akan abin da kika tunanin wai ke kunya ta hana ki yin jawabi a kansa. Mu dinga tunawa, Allah Ta'ala zai tambaye mu game da kiwon ƴaƴayen nan da aka bamu. Mu dinga tunawa, shi wannan kiwon yaushe ne zai subuce a hannunki? Yau ne? Gobe ne? Yaushe ne za ki koma ga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaushe ne kan za ki gane cewa ke dole ce malama ce, ko kin so ko biki so ba? Shi kuma malami abin da aka san shi da shi koyarwa. Kawai ke kin san abin kin rufe wa yara, kuma kina zaune cikin ke shina, ita kuma bata shina ba, kina tunanin baki da hukunci a gurin Allah? Sannan akwai abu ɗaya da ban faɗa ba, kwatanta musu yanda jinin yake ɗaukewa da alamomin ɗaukewarsa. Saboda na ce muku majalisin ba zai ba mu dama mu yi karatun gwari-gwari ba, amma dai kowane ɓangaren a taɓa shi, ki je ki yi tunani a kan ki, ki ba su ilimi a kai. Malama suka nuna mana, kuma ke da kike yi kin shina, ni ma na shina. Ana fahimtar ya ɗauke da bushewar gaba, ko da fitar ruwan sufura a jikin mace, wani ruwa fatsi da yake fita bayan an yi wanka ko kuma bayan ya ɗauke. Waɗanda suka sa ido a kan jinyarsa ta istihada sun ce suna fahimtar ɗaukewan da dawowan wancan larurar, ko da bayan sakan ɗaya ne sai ya nuna ya ɗauke, shi na hailar tukunna na istihadar ya dawo. Kenan da mun yi amfani da koyarwa malama da suka ce duk lokacin sallah ka je ka bincike kanka, kenan za ki gane wani lokaci ne jininki na haila ya ɗauke, yaushe ne jininki na istihada ya dawo. Komin ƙanƙantar sakan sun zai nuna. Sannan bayan kin yi wanka, a sanar da su, ana iya samun wasu abubuwa wanda su kuma baki ce su bar sallah domin su ba. Wata daga cikin mata sahabbai ita ma tace, kunna la nu'idul safra wal kudra ba'da duhur. Tace mun kasance ba ma ambatawa, ba ma ɗaukan su a matsayin matsala bayan mun yi tsarki, mu ga wani ruwa mai kama da farfari haka ko turku-turku. Kuma mata mun san haka tana faruwa. Sai kiga kin yi tsarki, kin fara sallah, amma sai kiga wani jurwayen kalar ruwa a jikinki. Sai ki je na raba miki hankali, jinin ya dawo. Tunda dama mu yanzu mun zama malalata, sallar dama tsoranta muke yi, neman hutu muke, sai mu ce ai ma ya dawo, shikenan. Sai ki sake miƙe kafar ki daina sallah. To aka ce mana wannan shi ba a irga shi a cikin jinin haila. Ba jinin haila bane, wasu daga cikin masana suka ce datti ne daga mahaifa. Wasu kafin su fara hailar ma wannan dattin yana fara zuwa. Kamar mai aifuwa ne, kafin ta fara aifuwa takan fara zubar da wasu kaloli na irin wa'innan ruwan. Za ki ji an ce wancan kwanan ta kaza tana zubar da zaƙiya, tana zubar, to duk wani datti da yake mahaifa ne yake fita. Da wasu malaman suka ce da za ta yi kwana nawa tana yi wannan zanin ruwan ko wannan jirwayen baya hana sallah na kafin haifuwa. Sai dai idan haifuwar ta zo da matsala kuma akan samu wanda ya zama jinya, sai ya zama an hau bilidin kafin ma haifuwar, ko har anan ma wasu malaman suka ce shi ba jinin haifuwa ba ne, jinyar ce dai. Ki kokari ki yi sallah domin ki ƙara neman kusancinki da Allah, ki neman sassauci wajen Allah ya sauke ki lafiya. So sharaɗi ne a gare mu mata, lalle ne mu ɗora yaran mu akan irin wa'innan dalilai, akan wa'innan ilimin muka, domin me? Domin su san su suwaye. Diyariyar da bata san kanta ba laifin uwarta ce, diyariyar da bata san kanta ba laifin kakarta ce. Don kullum ina ƙara ambatan kakannu a cikin wannan ɓangaren. Akwai abin da uwar ma bata koya maka ba, amma kaka za ta koya maka. so da Allah mu zama managartattun iyaye, managartattun kakanni, abun kwatance. Mu ji tsoron ranar da za a tuhume mu. Domin kamar yadda na faɗa, Allah subhanahu wata'ala zai tuhume mu akan wannan aikin. Zai tuhume mu akan shin mun cika ka'ida ta tarbiyya da aka dora yaran mu a hannu, aka dora tarbiyar yaran mu a hannu. In kin cika Allah ya shina, ina cika Allah ya shina. Saboda haka daga yanzu mu koma, na farko mu tuba wa Allah ga laifukan mu na baya, na biyu yaya zamu yi yanzu mu isar da wannan ilimin ga yaran mu mata. Daga cikin matasan yara akwai waɗanda uwa ki gane aurensu yana samun matsala a watannin farko ne sakamakon irin wancan ilimi na farko da ne magana a kansa. Daga lokacin da yarinya ta ce miki baya kawo mata abinci, na ce masa ma ban da lafiya, baya bada magani ko baya bai bar ni in je asibiti ko bai bada kuɗin mu da dai sauransu irin waɗannan matsalolin da zaki ga cewa ai watannin da aka yi bai kai har a samu irin wannan tawayar ba. Yaushe ma aka yi auren? To ki fara tunani, shin ta kai sakon da ya dace ta kai gidan? Ki sa a zauna da ita, yaya mu'amalarsu ta aure take? Ki sa a zauna da ita, shin tana bashi goyon baya a ɓangaren da ya dace ta bashi goyon baya? Mama wannan binciken sai mu ɗaga harce. Yaushe ma aka yi auren, wai har ba abinci, jiya ma aka ce bata ɗora ba, yaushe ma sai wannan matsalar ta yawa. ‘Yan uwa mu koma mu gyara aurarrakin yaranmu wajen ba su ilimi da ya shafi rayuwar mata. Wajibi ne in baki da ilimin haka, akwai makaranti da ake warewa daman kawai don a wayarwa ‘yan mata kayi yaya zamantakewa take. Wayansu sun ci gaba a wannan ɓangaren, mu da a jahilce da aka ce za a kawo mana irin wannan ilimin sai muka ɗauka za a ɗora yaranmu akan tarbiyyar da bata dace ba. A'a, idan tun farko ke ma daman kin gwada mata wasu abubuwa da hankalinta zai iya ɗauka, to a lokacin da ake bata ilimi na boko ko na arbita wannan ɓangaren ba za ta ɗauke shi da cewa wani gangancin rayuwa ba ne. Ai yanzu in ba mu bada dama an koya musu ilimin wannan rayuwar a primary ko secondary ba, idan suka tafi jami'a suna nursing, midwifery da sauransu, da wanda ya isa hana a koya musu abin da ya shafi zamantakewar aure ko aifuwa ko ciki da sauransu, sun san komai. Idan yarki ce ta san komai akan ilimin lafiyar kanki ma tafi kishininta, to ashe nuku-nukun da muke bai da amfani? Ba mu koya musu a ɓangaren addininmu ba saboda addininmu ne, mun basu kuma yanzu dole su sun je sun koya saboda boko ne, suna neman kwali. So wajibi ne kowace uwa ta yi wa kanta faɗa a wannan ɓangaren, ta yi wa kanta gyara a wannan ɓangaren. Kuma ba iya yara mata ne suke da wannan haƙƙin akan mu ba, yara maza ma suna da wannan haƙƙin. Kamar yadda na ce muku, zaki zauna da ita ki gaya mata cewa ta girma ga matakai da suke kanta, ta kiyaye haka nan ɗa namiji a lokacin da kika gane girma ya same shi, wajibi ne a gare ki zauna da shi ki isar masa da saƙon Allah subhanahu wata'ala. A lokacin ne kansu yake fusga, a lokacin ne suke jin cewa za su hole, bayan kuma waɗannan shekarun su ne za a tuhume ka akan su ranar alkiyama. Duk shekarar da ta haura shekara 25 zuwa 40, wasu shekara ne masu tsada, masu daraja, wanda bincike a kansu ya fi tsanani. Muna da ‘ya’yan nan masu 20, masu 25 suna sharholiyarsu yadda suka ga dama, kina kallo yaro ya fita. Su ne ‘yan daba, su ne ‘yan faɗa, su ne ‘yan shaye-shaye, su ne ‘yan komai. Ke damuwarki ba hukuncin Allah Ta’ala ne ma dame ki ba, a ɓata miki suna da yake a anguwa ana ce ke ci, bayan tun farko ke kika ɓata masa nasa suna. So uwa ta koma ta yi wa kanta gyara a wannan ɓangaren, ba a kuma wuce gyaran. Idan ba mu manta ba, Annabi Ibrahim yana kan girmansa, Allah ya ɗora shi akan irin wannan shiriyar. Lokacin da aka so ba shi annabta, Allah Ta’ala ya karantar da mu yadda aka bi matakai bisa matakai har aka ba shi annabta. An fara da koyar da shi yankan farce, wannan sai da musulunci ya gwada masa, ya yanke ƙumbarsa. Aka koya masa aski, ya ake askin kai, ya ake askin matse matsi, da wacce ta launar da yaron ta saurayi in ya shigo daki kije yana miki tsami cewa ba ka yin askin matse matsin jikinka. Mun ce muna jin kunya, alhali shari'a ne. Idan har kunya ta hana, me yasa Allah ya gaya wa annabinsa? Karewa bai da kaciya, Allah ya shirya da shi yanda zai je wa kansa kaciya. To duk irin wannan ladabin da Allah ya tattara ne, sai ce tun da kai mai biyayya ne, mai jin magana ne, mai bin umarnin abin da aka dora ka akai ne, mun baka annabta. Wala Allah yana so ya shirye miki da yaro, yana so ya yi masa wata ɗaukaka, amma biki dora shi a wannan matakai ba, wanda shi aka dora annabi Ibrahim har ta janyo aka karrama shi. Kin bar shi da tsaminsa da warinsa da rashin nutsuwarsa, rashin yin sallah akan lokaci, rashin ɗaukan rayuwar musuluncin da daraja. Shikenan sai a bar miki shi haka a anguwa, bai da shiriya. Amma in kika dora shi akan layin da ya dace Allah Ta'ala, sai ya taya kiwonsa insha Allah. So muna fatan Allah Ta'ala ya taimake mu akan dukkan irin ayyuka da muka sa a gaba na alkhairi. Kasancewar muna amfani da lokaci, kowa hankalinta yana komawa gida a lokacin da ya dace a koma gida. Kuma dama na ce wannan majalisin tsokalowa magana yake, in ka koma gida sai ka nemo bakin zara. Ga wanda suke zuwa Islamiya, dama kana karantawa, yanzu sai ka je ka yi research abin da dinna karantar nan, yaya zan yi na mu'amala da shi. A dama ina karanta kawai isar da sakon ne zuwa ga yara, bana yi to ya zan yi su ma yara yanzu na dinga isar musu da wannan sakon. Ya zama dole akan kowa, akan mu isar da sakon abin da kika shina, musamman na bangaren rayuwar zamantakewar lafiyarsu da zamantakewar gidajensu. Kar yarinya ta bujuro miki da wani abin da biki san shi ba, ki ce ke ma biki shina ba, ku fita ku nemi ilimi akan sa. Duk abin da biki shina ba, yanzu suka zo miki da fatawa a kai, ku fita tare ku nemi ilimin da ke da ita. In kina da malami, fita ki nemi tambaya a gunsa. In baki da shi, nemi lambar wayar wanda kika san zai iya baki fatawa a kai, ki nemi fatawa a kai. Ba a zama da jahilci, domin Allah Ta'ala baya yadda da uzurin jahilci. Neman ilimi ya zama mana wajibi, kuma amfani da shi ya zama wajibi, isar da sakonsa shi ma wajibi ne. Wannan shi ne matakai da za ka yi wa Allah da'a, kuma Allah Ta'ala ya karɓi dukkan ibadunka, ba kawai ke kin tsirata kuma ki bar yaranki cikin damuwa ba. Na taɓa karanta mana wani hadisi da malama suke cewa ranar alkiyama wasu daga cikin iyaye za su cinye makin da ake buƙata su cinye, kai tsaye an ba su aljanna. Idan suka kama hanyar tafiya aljanna, ƴaƴansu sai su cakume su. Ya Allah, ita ta dace, ni bata dora ni akan hanyar dacewa ba, ya Allah ina ƙarata akan sakaci da taimun bata koya mun ba. Annabi ya ce daga ƙarshe ƴaƴayen nan su suke rinjayen uwarsu ko ubansu. To me riba gare ki? Saboda haka uwa, ki tashi ki nemi ilimi, kuma ki yi amfani da shi, kuma ki saka ido cewa abin da kika koyar ana ɗabbaƙa shi a cikin gidanki. Wannan shi zai ba mu gyaran rayuwar gidajen auren yaranmu nan gaba. Kuma ina fata kafin azumi da Allah, kowa ta ga yaya aka yi ta amfanar da ‘yan anguwata a wannan ɓangaren, a ɗan rarrage mana irin waɗannan fatawoyi na neman sani akan abin da uwa ta shina, kaka ta shina, duk wacce take da matsala a irin wannan, ko ma cikin gida, ki tambayi waɗanda suke ganin abin rayal aini. Ni dai kaza da kaza da kaza nake gani, shi ɗin menene? Ke kuma kar ki tsaya kina nuku-nuku, gaya mata menene shi. Annabi faɗa yake yi. Nana Aisha ta ce wallahi har kunya tana kama ta idan matan Madina suka zo suka damu Annabi da tambaya akan abin da ya shafi mu'amalar aure ko ta haila ko abin da ya kama da haka. Wata mata ta ce wa Annabi, ya za a yi ta gane hailarta ta ɗauke? Sai ce mata, ki nemi ka haɗa ki saka. Ma'ana ai in kika saka farar auduga, za ki ga kalar ja ne ko fari ko? Ai za ki gane yana nan ko ya ɗauke. Sai ta ce, ya Rasulullah, a me zan saka? Sai ce, in kika saka za ki fahimci abin da zai kalar da za ta fita a jiki. Sai ta ce, ya Rasulullah, a me zan saka? Sai suka maimaita sau uku. Nana Aisha ta ce, kunya ya kama ni. Ta ce, na dankwafo da ita ina cewa, ke ba kya gane abin da ake faɗa miki ne? Sai da aka mata jawabi tukunna, kuma hankalinta ma ya kawo. Wallahi Allah ya batta ta yi hakan ne, don a mana ishara da cewa ba wani jin shakka a wajen neman ilimi. Ba da haka ba tunda kin san abin da ya kawo ki tambayar, ai kin san meye amsar da aka baki ina ta dosa. Amma sai Allah ya batar da ita fahimtar haka. To ashe idan har za a yi haka a gaban Annabi ba a ji nauyi ba, ba wata hujjar da zaki ce nauyi ya hana ki neman ilimi akan wannan al'amarin. Kuma shine maslahar mu, shine zamantakewar mu lafiya, shine zama da kan mu lafiya, domin idan babu ibada fa Allah ta'ala ba zai mana uzuri ba. Kuma waina abubuwa su za su iya hana mu ibada? Wala Allah kin tsarkaka biki zan kin tsarkaka ba, kina zaune da sallah jirgi a kanki tunda baki bata ilimin shinan tsarkakan ba. So da Allah iyaye mata, mu yi kokari mu san kanmu a wannan bangaren, mu yi kokari mu san kan ƴaƴanmu a wannan bangaren. Kar ki bar yarinya sakaka kina tunanin ai haila take, a ki kiyaye kwanakinta, suna da wasanni a wannan damar. A lokacin ne shedan yake kokuwa da su ya ja irin ya nasa a cikin su. Ki taya ta yaki da shedan a wannan lokacin, ita kawai shikenan ai batta sallah daga bacci sai kallon waya sai danna sai sauraron kida da waka. Kuma a wannan lokacin ne shedanin suke iya kusantarta. Amma idan aka kiyaye aka ba Allah, kamar yadda wacce ayat ta yi mana magana, aka zama masu yawan tuba, masu kuma son tsarkaka. Dan idan lokaci ne ba zai bada dama ba, idan istihada kike ma so ake kowane lokaci kika tashi sallah ki maimaita alola. Wasu malaman suka ce a ki hada azhar da la'asar ki musu wanka tukunna ki sallah, ki hada magariba da isha ki musu wanka ki musu sallah. Ba dan kuma saboda Allah ya ce mana yana son masu tsarki, ke kuma ga larura a jikinki, to ki dinga yawan tsarki. To idan duk biki dauki wannan ilimin ba, kin ga kenan kina zaune da wasu abubuwan da Allah baya so. So ina fata Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu akan dadai, ya kawar da mu daga kan bata da hanyoyinsa, ya ba mu ikon amfani da gaskiya, mu tabbatar da cewa gaskiyar ita ce gaskiya mu bita. Allah ubangiji ya tsare mu daga bin ƙarya, ya kuma tabbatar mana ƙaryar ita ce ƙarya, mu kauda kanmu daga barinta. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace.
Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi Malama Zainab Aminu Haliru. Ubangiji Allah ya sa ya mizani, Allah ya zuga babanmu Kadi Aminu Haliru da rahaba, Allah ya gafarta mishi. Kari a wato Muhammad Agajin Muzurunci, Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya da ayoyin Alkur'ani mai tsarki wanda suka mana bayani akan wannan maudu'i namu na gyaran haila. Shugabannin kungiya, ƴan agaji da ƴan uwa, mutanen anguwa, muna ƙara godiya Allah subhanahu wataala yadda ya tara mu a wannan gu mai tarin albarka, ya haɗa mu a cikin aljannatul firdaus. Malama ta ji hankalinmu a wajen ilimi na mata wadda ya cancanta, ya zama wajibi a gare mu mu neme shi. Dukkanin uwa mace a ce ba ta san yadda za ta yi yaran hailar kanta ba, bare ta sanar da ƴarta. To kin ga ta ɓata kanta, ta ɓata ƴarta, ta ɓata jikokinta, har da jikokin ƴarta ta ma. Saboda me, yadda kika koyar da ita haka za ta koya musu, ita ma ta ta ƴar haka za ta koya wa jikokin ƴarta. Kin ga abu bai yi kyau ba. Shi yasa aka ce ita uwa idan ta yi ilimi, ilmantar uwa mace kamar ka ilmantar da al'umma ne. Kuma kamar yadda malama ta faɗa mana, tabbas haka masana ilimi suka ce al'um, suka ce hiya madrasatul ula, ita uwa ita ce makaranta ta farko a rayuwa. Duba ga yadda ke kike tare da wannan abin da Allah ya halitta, ya azurta ki da shi kika haifa, tun daga cikin ciki kike masa tarbiyya, wajen shayar da shi, wajen numfashinsa da motsinsa da jin lafiyarsa kike masa tarbiyya, har ya fito kike masa tarbiyyar shayar da shi da gyara masa dukkanin wani abin da ya zama ba mai kyau ba a jikinsa, duk koyarwa ce. Yaya wadda bakinsa ya fara buɗewa, idan suka zama bardon goyo, za ki ga mahaifiya ta rako za ta ce bismillah da aka fara ba shi mama na hannun dama. To idan ya fara wayo, kafin ki faɗa sai ki je yana dan faɗa na fara bismillah, yana dan faɗa mai koyi yake da abin da kike faɗa. In ya gama za ki ga ta daga shi tana gyaggyara masa baki, tana shaha masa gadon baya, tana masha Allah alhamdulillah, sai ki ji su ma suna yi. To kin ga koya musu abu muke yi tun suna yaransu. Amma mai wata uwar ita kanta bata sani ba. Yanzu mahaifiya an ce ke baki san haila ba, hailan nan baki santa ba, ta ina zaki yi aikin ibada? dukkanin wanda bata yi wankan haila daidai ba, kin ga ai babu yadda za a ce jikinta tayi aikin tayi sallah, sallar ta karbu. Saboda mi? Jikin ki ta ma datti ne. Kamar misali wanda bai gyara tsarkinsa daidai tsarki wannan na zuwa bawali ki bai miki gyara jikinki ba, to alwarki ba za ta karbu ba, haka zalika sallar ki ba za ta karbu ba. To ina ga uwa ga uba wanka kansa. Malaman mu na ilimi suka ce ita haila, kamar da malama ta faɗa, ita haila tana da bambanci da sauran jina ne na jinya. Yanzu in kika dan yanki hanki kina yankan kamiya ko a tarunki, zaki ga jini zazir mai kwarara mai gudu yana zuba. Ita kuma haila, sai malaman mu ilimi suka ce mana ita jannata yayi duhu tayi baki baki, kuma ita mai kauri ne. Ki kwatanta duk gunda kika je kika tsura in kina haida, kina so ki bambance, zaki ga idan ya iso baya kwarenya kamar yadda shi wancan jini ciwo yake kwarenya. Haka zalika idan kina so ki bambance shi da shi da wancan jinin jinya, ki samu bab mai ruwa ki shiga ki zauna, in dai matukar shi ne zaki ga shi ya zauna a waje daya, ya kama jikin bab din ya zauna, ba zai kwarenye kamar mi na jini, misali jini na jiwon basir ko kuma jini wancan na jinya da infection yake jawo bana na istihaida ba. Zaki gan shi yayi daban, amma to ke baki gane ba uwa, baki san kala, saboda ya zaki ki fahimtar da ita. Idan jinin ne misali yanzu yana infection kan yayi daga-daga da al'ummar mu, babu yadda muka iya, sai dai mu nemi magani ko mu roki Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki. Shi zaki ji zubar sa, amma da gaske dimo shi na haila zai zo, zaki ji wani dumi ya tunkaro sannan sai ya fito. Amma wancan muke san da zai zo ba. Gaskiya mata muna da aiki a gaban mu, ya kamata mu gyara mu san wa'annan jina ne, saboda mi? Idan babu su, babu sanin su, babu sanin tsarki, kuma babu aikin mu na ibada. Sai ki je kina tarafkawa, abun kuma ba haka yake ba. Allah ku tunda shi mai tsarki ne, yace kuma ba zai karbi dukkanin wani abu mara tsarki ba, hajiya duk sallar ki to wallahi za ta tafi a banza. Allah ya ganar da mu, ya sa mu dage mu je mu nemi ilimin nan domin mu sanar da shi. Fahimtar aure kamar yanzu wancan yarinya ta bada malama ta kawo mana tarihin labarin rayuwa ta yarinya mai tarbiyya wadda ta san komai, ga alkunya irin na addinin musulunci wadda ya sanar da mata su cikin sa a cikin wannan duk tana da shi. Amma mi bata san zamantakewar rayuwar aure, bata san gurbu ba. Shi kuma Allah ya hada ta da bawa marar kirki azzalimi, domin ya zalunci rayuwarta, bata morewa rayuwarta ta aure ba, bata raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yace ya hada ta da alakakai duk da rayuwarta ta riga da ta zo da ma a wannan ne sanadinta, kuma kwanakinta ya riga da ya kare za ta tafi, amma ya cutar da ita. Dan haka ƴan uwa, yadda zaki ja karamar yariyarki kina mata wanka, kina daga hamata, kina wanke mata, kina cewa wannan sunan sa kamfanin Dauda, dole a riga wanke shi ana gyara ba, tun tana shekara bai fi uku hudu ba, da daga ta girma ta san wannan kamfanin da kika gaya mata dole a gyara shi. Idan ga su suka fito ba za ta bar su ba, kin gaya mata dama sunan shi kamfanin Dauda, gyara shi ake yi. Haka idan kika zo matsayi matsayi zaki wanke mata, kice to in zaki je makaranta kina zuwa ba naki ya kade, sai kin yi tsarki fa, ba a shiga da yawa, kuma wannan gun ba a taba shi. Kullum aka fita yadda aka fita haka ake zuwa dashi, kada ki bar kowa ya taba miki shi. To amma iyaye wa, sai mu ce muna jikunya, wanda mun sani la haya fi din, ina amfanin kunya, ina kunya za ta kai mu? Dukkanin abin da ba musulunci ne shi ayi shi ba, wallahi hajiya ya zama muna yin sa, to wallahi babu wanda zai kai mu sai ga halaka. Yanzu an dauki yarinya wadda ta kai munzalin aure, mai tarbiyya, mai ji da kin yadda da duk tun daga ranar shekara ta haihuwa zuwa wannan, ta karbi tarbiyya ta addinin musulunci yadda aka sanar da mu. Kika zo kika bata aka za aka firma mata wannan waje, ina alfalin sa? Allah ya uwa, mu daye wata kunya da babu addini, shi waye shi yake bin doka, kuma waye shi yake bin dukkan abin da addinin musulunci ya tsara? Allah ya datar da mu, ya ganar da mu, irin wannan zama shi yake kara zaburar da mu, muke kara ganowa kurakuran mu, mu gyara. Muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da yar uwar mu wacce ta gina wannan masallaci, a har kullun ina jin daɗi, ina alfahari da wannan masallaci a cikin zuciyata. Allah ya saka mata da alkhairi, ubangiji Allah ya bata masu yi mata fiye da abin da ta yi wa mahaifinta. Wannan ka ta fara masallaci na Al-Sheikh Abubakar Aliyu ta yi domin mahaifinta ne, Allah subhanahu wata'ala ya kai masa ladan, wakafi ne gare shi, ya kai masa ladan har izuwa kabarinsa. Ta yi ne mi domin mi kada ya mutu ya zama bashi da abin da zai na shigowa garin, da mun riga da mun sani daga ka mutu littafin ka an rufe, babu alkai da zai, sai dai ka haifi da ko kuma ka aikata wasu ababe na sadakati jariya, ila yayi tunda ita ma kuka ga ta yi.
to kuma gashi ita ma ta yi masa ita ma wannan fata Allah ya bata wadda su mata ba ita bane har kau aka ce idan kaga mutun ka duba kawayen sa kawayen ta ma wannan fata Allah subhanahu wataala ya jiyo mana da hankalin su su komo ga turbar addini wajen taimakawa domin su ƙara zakamurar da saurar dakin mata su duba a ce in me kudi zai yi kaza ni talaka zan iya yin kaza amma kada mu zauna mu ce mu ba za mu yi wannan harka ba waqafi al'amari ne mai dagin gaske da za a bude mamaci a kabari a nuna masa a ce gashi wancan ka ta maka kaza kowa ne domin lada ya rika tafowa a gare ka ba garama farin ciki za su yi ba Allah subhanahu wataala mu ma ya ba mu iko mu yi wa magabatan mu da iyayen mu da kakannin mu da yayin mu da kannan mu da malaman mu wayanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya musu rahama Allah ya gafarta musu mu kuma da muke da rayi ba mu jinkiri ba idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Sallu ala nabiyil karim. Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin ya zul jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya mannan ya badi'us samawati wal ard Ya badi'u as-samawati wal ard ya khaliqu kulli shay'in ya huwa allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya allah subhanahu wa ta'ala muna tawassali da dukkan sunayenka tsarkaka masu girma masu daraja ya allah da dukkan annabawanka masu girma masu daraja da irin kauna da soyayya da kake nuna wa annabinka mai girma mai daraja madaukaki wanda ya zama shi ne shugabannin annabawa shine cikamakin annabawa ya allah muna tawassali da so da kaunar da kake masa Allah ka karba ayyukan mu na alkhairi. Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi. Allah ubangiji idan ka kai rayuwar mu zuwa ga Ramadan Allah ka sa muna cikin waɗanda zamu aikata aiki mai kyau. Allah idan ka kai rayuwar mu cikin Ramadan Allah ka sa zamu aikata aiki wanda kake so aiki mai kyau. Allah ka karba mana aikin da zamu yi. Allah ka karba mana aikin da muka yi a baya. Ya Allah dukkan mu ubangiji ya Allah da masu sauraron mu anan, da masu sauraron mu a social media, da masu jin mu a gidan radio. Ya Allah muna roƙonka ka ba wa kowa ikon zabura ta yi abin da bata yi ba na da gyara. Ya Allah ka amsa wa kowan mu buƙatunta na alkhairi. Da dukkan masu kula da masallaci, da masu ginin masallaci, da waɗanda suke da kwaɗayi ko sha'awa ko suke ta'addu'a ga waɗanda suka yi, da shugabannin gurin, da yara masu kaikawa a gurin, ya Allah dukka ka haɗa mu a cikin ladan wannan aiki na waqafi alfarma annabi alaihi salatu wassalam. Allah ka haɗa mu fuskokin mu cikin aljannatul firdausi. Allah ka sa muna cikin waɗanda zamu dace. Allah ka sa muna cikin waɗanda zamu dace. Allah ka sa muna cikin waɗanda zamu dace. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ka yafe musu kurakuran su. Ya Allah ka yafe musu kurakuran su. Ya Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa. Allah ka yafe mana bayan mutuwar mu. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.